Ande sha tafka dogon turanci da ma muhawara tsakanin gwamnatin da ke korafin rashin kuɗi da majiyoyi wanda wasu suke tafira hawainiya da ma kasa biyan albashin ma'aikatan da ke faɗi tashin tsadar rayuwa. Kuma wannan tattaunawar na mako zuwa ne a daidai lokacin da tattalin arzikin tarayyar Najeriya ke ma nuna alamun harbawa. To sai dai kuma yayin da ake wannan batu, manazata na maganin fa akwai abun duba game da batun ƙarin albashin. Honorable Abdullahi Firimbe, ɗan siyasa kuma masanin tattalin arziki, yace ba ƙarin albashi ne matsala ba. A kamata ya da wasu matakan kaddigarki
masana'antunmu a bungasa su ya zama suna aiki yanda ya dace, ta yanda yau in an ƙara maka salarin naka wa albashin naka zaka iya shiga kasuwa kai abin da ya dace da shi. Amma yanda tattalin arzikin yake tabarbarewa ko an kai ka zuwa 56,000 idan masana'antun nan ba a farfado da su ba, to kusan an bar baya da kura ne, kuma ba za ta haifar da ɗa mai ido ba. Idan muka dubi yanzu farashin siminti nawa yake, na san burin ma'aikaci shine ya gina gidan kansa. Yau farashin siminti nawa yake? Idan aka ƙara maka salari ya zama ku 10 kun tafi shago ɗaya za ku je ku sayi buhun siminti. Siminti nan baya nan bai taka wannan ba, daga ƙarshe farashin shi sai haura, sai ga an biya ka kuɗin albashin naka ma bai taimake ka wajen yin waɗannan abubuwa. Saboda haka idan za a ƙara ma'aikata kuɗi, to kuma a dubi masana'antu a tabbatar da cewa suna aiki yadda dace. In ba haka ba, to za a samu matsala.
Shi ko Yusha Waliyu, wani masanin, na maganin ƙarin albashi ba shi ke kawo hawa farashin kayayyaki ba.
Tun wani hawan farashin da ya shigo tun a 2015 sanda gwamnatin ta shigo, za ka tsinka kula akwai hawan farashi na kashi 9.3 wanda shi ne gwamnatin ta tarar da shi. Za a zuwa kuma 2017 a watan Disamba ai hawan farashi ya kai har sha 18.3. to kaga a wannan hawan farashin gaba ɗaya ba magana ƙarin albashi a cikin sa. Saboda haka ƙarin albashi ba shine ya haifar da wannan hawan farashi ba, amma ko da wani lokaci shi ƙarin albashi yakan taimaka ma su ma'aikata ne.
To amma yana bai ba ganin ko akwai ma wasu jihohin da ka iya kasa biyan samun ƙarin albashin da za a yi?
Eh, to a jihohin da suka kasa biyan albashin tun da aka yi naira 18,000 an ɗibo kuɗaɗen da aka basu cewa wannan kuɗaɗe daga ƙasar Paris, ragowar kuɗaɗen bashi da aka samu aka yi gyare-gyare aka samu su, ku je ku biya albashi. To wannan kuɗin ma dai aka bayar a biya albashin wanda ba su san inda zai shigo ba, kuma aka ba su ai sun shiga amfani da kuɗaɗen ne wajen siyan abubuwan da suka ga dama na more rayuwarsu da kuma wani abubuwa da bai shafi tattalin arzikin ƙasa ba.
A makon jiya ne ma gwamnatin ƙasar ta fitar da wani kwamiti na mutane 29 da zai kunshi wakilai guda 2 daga bangaren gwamnatin tarayya, sannan kuma da gwamnonin ƙasar guda 6 game da wakilan ƙungiyar ƙwadago guda 8, sannan kuma da ƙungiyar masana'antu da samar da aikin yi ta NECA da ita ma aka ɗora wa alhakin samar da wakilan guda 8 domin duba wannan batu na ƙarin albashi. To koya suke ji da wannan batu a yanzu? Kwamnan Dauda Maina shi ne ma shugaban ƙungiyar ƙwadago a jihar Adamawa, ya koma bai na fatan da suke yi a yanzu.
Mu fatan mu da ita wannan kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa ta fitar da tsari wanda za a iya aiwatarwa a dukkan jihohin Najeriya, shi ne roƙon da mu muke yi kuma muna umarni Allah ya musu jagora.
Kwamnan Dauda Maina kenan da ke ma zama shugaban ƙungiyar ƙwadago a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.